Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalon FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Jalmai da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 29 ga watan Agusta na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa har yanzu ana ci gaba da ruwan sama a yankin jihar Texas inda ambaliyar ruwan sama ta tilastawa mutane da yawa barin matsugunansa da yammacin nan ma shugaba Donald Trump ya kai ziyara a wannan jihar. Muna kuma dauke da rahoto akan cece-kucen da ke gudana game da buƙatar ayi garan bawul a majalisar ministocin Najeriya. Yau muna son mu ji daga gare ku, shin kuna gani ya kamata shugaba Buhari yayi garan bawul a majalisar ministocinsa? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Ta jama'a ga cikakkun labaran. A yau Talata shugaban kasar Amurka Donald Trump da uwar gidansa Melania Trump sun isa jihar Texas karo na farko domin ganewa idanunsu bunnar da ambaliyar ruwa ta yi a jihar a daidai lokacin da ake ci gaba da tafka ruwan sama kamar da bakin kwarya a yankin. Shugaba Trump ya faɗa wa ma'aikatan ceto a Corpus Christi kusa da inda guguwar Harvey mai ƙarfi ta fara ragargazawa a ranar Juma'ar da ta gabata cewa ya bada ya yaba da ayyukan ceto da kuma taimakawa jama'a kubata daga jihar wadda ke fama da mummunar ambaliya. Sai dai kuma a lokaci guda, shugaban ayyukan kai daukin gaggawa na gwamnatin tarayya Brock Long ya yi gargadin cewa za a iya dada shiga mawuyacin hali nan gaba ko bayan daukewar ruwan saman. Ma'aikatan ceto na gwamnati da masu sa kai sun bi kofa-kofa wajen neman jama'ar da ke neman taimako ta amfani da kwale-kwale da jirgi mai sukar angulu wajen ceto sama da mutane 4,500 da dabbobi 300 a Hastings, wasu akan saman gini yayin da ruwa ya mamaye gidajensu.
A yau Litinin wata tawagar shugabannin kasashen Turai da ta Afirka suka amince su fitar da wani tsari na tantance 'yan gudun hijira da ke neman mafaka a Turai daga kasashensu na asali da ke can Afirka kafin su fara tafiyar da za ta jefa rayuwarsu cikin hatsarin ƙetare tekun Mediterranean. Shugaban kasar Faransa Manuel Macron shine ya amshi bakuncin taron a birnin Paris da zammar nemo ingantattun hanyoyin da za a magance bakin haure marasa izini, kuma aka yi wa yarjejeniyar lakabi da yarjejeniyar haɗin gwiwa ta gaggawa kuma ta mai da martani mafi ƙarfi mafi inganci da zai magance matsalar. Ƙungiyar ƙasa-da-ƙasa da ke kula da 'yan gudun hijira ta bayyana cewa kusan mutane 121,000 ne suka isa Turai ta teku cikin wannan shekarar, kuma yawancinsu duk sun dara ne a ƙasar Italiya. Haka kuma sama da 'yan gudun hijira 2,400 su ma suka salwanta yayin da suke ƙoƙarin ƙetare teku.
Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A safiyar yau Talata, Koriya ta Arewa ta gudanar da gwajin makamin mai linzami wanda ya ƙetara sararin saman ƙasar Japan, wanda masu fashin baki suka kwatanta da irin wanda ƙasar ta fara barazanar gwadawa da take cika bakin cewa zai iya kai wani yanki na Amurka, lamarin da ya haifar da mayar da martani na 'yan ƙasar ta Japan da sauran shugabanni. An yi imanin wannan shine gwajin makami mai linzami da zai iya cin dogon zango tsakanin kilomita 300,000 zuwa 500,000 na biyu da ya samu nasara, a cewar kwararren masanin makamai masu linzami Jeffrey Lewis, babban daraktan shiri na ba da gudunmuwa a gabashin Asiya da ke makarantar nazarin harkokin ƙasa da ƙasa a jihar California. Shugaba Trump ya yi Allah wadai da gwajin makamin na ƙasar Koriya ta Arewa, inda yake cewa ƙasar ta nuna wa makwabtanta da kuma dukkan mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya irin raunin da take da shi da kuma matsayinta na ƙin amincewa da halayen da suka dace na ƙasa da ƙasa.
Wani dan kuna bakin wake ya hallaka akalla mutane 5 da kuma raunata wasu mutane su 9 a wajen wani banki dake Kabul babban birnin Afghanistan. An kai harin ne a yau Talata a kofar shiga bankin dake Kabul wanda yake kusa da ofishin jakadancin Amerika mai matakan tsaro masu tsanani. Shaidan gani da ido sun bayyana cewa jami'an sojan Afghanistan da sauran ma'aikatan tsaro na cikin mutanen da suka taru wajen karbar albashinsu na wata a bankin. Kungiyar Taliban ce dai ta dauki alhakin kai harin. Mai magana da yawun gwamnan Lardan Herat Jalani Farhad ya fadawa muryar Amurka cewa harin da jirgin sama Amurka mara matuki ya kai ya hallaka akalla farar hula 13 wanda ya hada da mata da kananan yara ya kuma raunata wasu su 7. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a cikin labaran duniya, har yanzu ana ci gaba da ruwan sama a kudu maso gabashin jihar Texas dake nan Amurka, wanda ya jefa mutane da yawa cikin halin kakana kai. Da yammacin yau ma shugaban Amurka Donald Trump ya kai ziyara a jihar don ganewa idan sabon da ya faru da kuma jajantawa al'ummar yankin. Na hira da Mr. Musa Gajire dake zaune a birnin Houston a jihar ta Texas akan abin da ke faruwa ga abin da yace.
To a gaskiya dai to yanzu dai ɗan sarki amma kan dai tsarafa. Mutum kuma duk an share musu gidajensu ne ma gaba daya da iskan da ya buro ta wajen keti haka duk gidajen duka sun an kwashe. Sane dai suna nan dai yanzu dai wanda suke shelta din wadansu an ɗebe su ne sun bar kayansu duka da cike.
To kamar kimanin mutane nawa ne suke sansanonin tsugunar da waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa?
An ce da mutane suna nan da yawa sun kusan 20,000 wanda suka kafa na wajen mutane kuma 30,000 ma ba su da mawuta. Yanzu suna kwana a kan filin ne. Kasan gidan duka a jike yake. So ana zuwa ana je ana ɗibin su ne ana kai su shafa.
Ka ce wasu suna kwana a saman filin su da aka ba da gargaɗin cewa za a yi ambaliyar ruwa ba su fita ba ne ba?
Yawwa waɗansu ba su faji fa wani maganin ba. Ana cewa mutane su tashi wadansu suna gani kamar cewa maganan ana tatsuniya ne ko kuma ana hira ne. Ka sai ruwan ya zo kan za su san abin da za su yi. Wadansu kuma da sun san cewa ya ba da za su yi dole ne su tashi da wuri. Amma wadansu mutanen ba sa jin magana.
To Mr. Musa wani irin kokari hukumomi ke yi yanzu haka?
Laga sojoji su mai duk wadanda suna supply su ƙananan boats kwale-kwale da ake zara ɗiban mutane su wadanda za su samu inda za su zauna.
Watakan ruwan har ya kai shan kan da sai an yi amfani da kwale-kwale kenan.
Ruwan da ya kai wajen kafa 6 ta dole a nemi kwale-kwale.
To ka ce ana samun sauƙin wannan ruwan sama ana gani kamar ruwan ya tafi?
Jiya dai kamar jiya an ɗan ruwan ana ruwa sosai yanzu ma ana yayyafi dai amma da kai ƙarfin na jiya da shekarun jiya ba.
Kamar mutane nawa ne suka rasa rayukansu ya zuwa yanzu?
An ce dai 8.
To Allah ya kyauta gaba Mr. Musa Gajera kenan mazaunan jihar wato birnin Houston. Yanzu kuma bari mu koma Najeriya yayin da bayanai ke ta bullowa akan cewa ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya yi wa majalisar ministocin kasar garin Bawul a gwamnatin tasa da ke cikin tsakiyar zangon wa'adinta na farko. 'Yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina kaina ya aiko mana.
A cewar shugaban kungiyar rundunar adalci ta Najeriya, Alhaji Abdulkarim Dayebu, ba ma majalisar ministoci kadai ba. Yanzu lokaci yayi da shugaba Muhammadu Buhari zai wa baki ɗayan jami'an gwamnatin kasar tankaɗe da rairaya.
Filin ne yanzu a yi wani garan Bawul da zai shafi ko ina da ina da komai da komai. Amma ai babban matsala ai kowa sani cewa idan da Allah ya sa Buhari ya yi sa'ar mutanen da ke zaɓawa kansa kamar da isa a mataimacinsa na soja sun je jiha Bawul. To da a ce ya san ministocin su shige irin haka ne da ai labarin ya sha bambam. To amma na gaya maka duk kusan mutanen da yake kewaye da su da wani yana da su din duk waɗanda aka daddasa masa ne daga waɗancan mutanen suka nemi nasa tun kafin a zo siyasa shiga siyasar ma. Amma kowa ya san akwai sakaci a cikin labarin nan to ya kamata mu koya daga tashi.
Kabiru dan Ladilawanti na Jami'ar Ahmadu Bello yace wannan batu na tankare da rairaya a majalisar ministoci kusan a ce ma a makaro
abinda ya kamata ai ma tun wancan shekaran ne saboda in ka tuna shi shugaban kasa da yazo yace ko ne minista kama a ce an bashi goal da zai achieve wato zaman shi a matsayin minista based on efficiency na shi wato abinda yayi ne aka duba a gani cewa ya lalle ya cika kaidojin da kuma ya cika ainihin manufofi na ainihin wannan gwamnati din don ka lura yawancin ministocin nan ba abinda suke kawai sai dai yawo a gari kawai wani abu ne wanda yake ya kamata a ce shugaban kasa ya yi shi tuntuni ba wai sai an tsaya ana fikira ai kirayen ai kuma
sai ai hakan zai taimaka wurin samar da kyakkyawan shugabanci a kasa
in mutum ya san cewa yau an nada shi minista in bai cimma ainihin manufofi da aka nada shi a game da su ba ya san za a canza shi za ka cewa duk mutumin da za a kawo wurin zai kokari ya ga cewa ya tabbatar da cewa yayi wasu abubuwa wanda su kawo ainihin ci gaba da kuma nan manufofin gwamnati
to amma kamar yadda Sardaunan Damaturu Alhaji Bello Arabi ke cewa yanzu kan ba da bukatar wani tankade da rayaya ko garan bawul a majalisar ministoci duba da irin halin da kasar da ma shugaban suka samu kansu a ciki a baya
sai samu zama ya zauna an yi wasu ayyuka na kuzo kari ba a wannan kasa saboda halin da ya samu kansa na rashin lafiya kuma a gaskiya wannan rashin lafiyar nasa shi yasa ba za a ga kwazon wani a cikin dukkan ma'aikata da suke wannan aiki ba domin kowa yana juyayin wannan rashin lafiyar da yake tare da ita a gaskiya bai kamata a zargi wani a yanzu a wannan hali da ake ciki ko ya yi aiki ko bai yi aiki ba to a gaskiya kaina ina ganin cewa a dai dan ba su dama mu gani har zuwa wani lokaci tunda yanzu bai shi kasa ya dawo kuma da alaman cewa ya samu lafiyar da zai iya gudanar da aikin da yake kansa
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ina mafita halin zani ya inke mini samalin gayya, samalin gayya, samalin gayya.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina, yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin kuna gani akwai buƙatar shugaba Buhari ya yi garan bawul a majalisar ministocinsa? Kafin mu bude layuka mu ku kira ku bayyana ra'ayoyinku, ku shakata da wannan waƙar daga marigayi Mamman Shata.
Bolo baban kambu dan Usman Sai la biya Alhaji Mamman Shata Bolo jiwa mai ban tsoro dan Shehu To ran jiwa baba sawa dan Usman Baba kan kada mai kwali kan banki mai rangwan ban wili dan tijani wili mutumin shata
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To kira mu na farko ya zo daga Kaduna ne.
To ajja barka da lasariya.
Barka ka dai da wa muke magana.
Lafiya wa Maryam zo da suna Murtala ina kira daga garin da Gasa Kaduna tare da Najeriya.
Malam Murtala kana lafiya menene ra'ayinka?
to gaskiya na farko ina jajanta ma al'umma Texas Allah ya kawo musu ƙarshen wannan ambaliyar ruwa to ra'ayina kuma shine cewa gaskiya ina goyon ba 100% gaskiya kamata garan bawal administration nan wanda za a cire su a cire waɗanda za a canza musu durin aiki yanzu kin ga minister lafiya daga tafiya Malam Muhammadu Buhari ya je cire wani director nan kuma babban mutum professor ne a wannan bangaren ya cire shi Buhari ya sa mutum shi kuma ya cire to kin ga abu zai tafi da kyau ba to akwai ire-iren waɗannan gurare akwai kuma wanda za mu jinjira ma irin Haji Sirika ya yi kokari sosai magana ta da airport daga Kaduna din da aka gyara ko wanda sun yi kokari kuma wanda ba mu bukata ta bayin da suke akwai wanda kuma dole ne a kau da su ko kuma a canza musu gurin aiki a fatan za a tashi lafiya.
To mun gode Malam Murtala, yanzu kuma bari mu je jihar Filato. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Filato?
Ina magana Alhaji Folomi ne Karbo kuma Shandon local government.
To muna jan ka Alhaji.
Ra'ayina shine gaskiya wannan ministoci na Buhari ya kamata ya canza su gaba daya.
Gaba dayan ministocin?
Wallahi gaba daya babu da suke mana.
To.
To ra'ayi.
To mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Gombe. Assalamu alaikum, da wa muke magana? Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Gombe?
Sunana Abubakar Ladan TFN wanda bai san arena jihar su daga nan Gombe, fadin gwamnatin jihar Gombe.
To Malam Abubakar Ladan, ba za a arena jihar ku ba, menene ra'ayinka?
Yawa na gode. A ra'ayina dai shine ya kamata shi ba Buhari ai masa uzuri.
Kamar wani irin uzuri kenan?
Ai masa uzuri tare da ministocin sa.
Imala Abubakar, wani irin uzuri kake so ai ma shugaba Buhari?
Eh, saboda kun san zai da lafiya kuma kwanan nan ya samu lafiya ya da.
Eh, to kama game da batun ayi wa ministocin kasar garan Bawul kuma fa me zaka ce? To Malam Abubakar Ladan dai layin kai ya goce, muna da sauran lokaci, kana iya neman mu kila ka samu. Yanzu kuma bari mu je Neja. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga jihar Neja? Assalamu alaikum malami daga jihar Neja, ko kana jin mu? To layin malami daga Neja ya goce, amma har yanzu muna da sauran lokaci, sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yau muna son mu ji ra'ayinku ne akan shin kuna gani ya kamata shugaba Buhari ya yi garan Bawul a majalisar ministocin kasar? Yanzu kuma bari mu je Sokoto.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kina magana Alhaji Ado Zangon Gogo ya Sokoto Nigeria.
To Alhaji Ado, muna jin ka.
Azalla Allah ra'ayi.
Eh.
Aski ya iso gaban goshi saboda haka jama'a su yi hankali. Saura ka dan so guda aka taken sama kawo. Saura ka dan muga abin za a yi gobe. Shi Buhari ya san wanda ya azaba wanda su mai daidai ba. Ya san su jama'a sun san su. Kaɗan ya rage hukumar zaɓe ne kuma sai mun zaɓe da izinin Allah.
To Alhaji Ado kenan daga Sokoto, mun gode da ra'ayinka, kai ma ka huta lafiya. Yanzu kuma bari mu sake komawa jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Alhaji Umar Musa ne daga Suleja, Niger State.
To Alhaji Umar Musa, muna jin ka.
Okay, wato ra'ayina shine Allah ya ba shugaban kasa lafiya.
Amin.
Bakin tanka da jarare ya kamata shugaban kasa lalle ya tsaya ji ba su waye suka yi aiki tsakanin su da Allah. Sai ya bar su, wanda kuma su yasan cewa ba su yi aiki tsakanin su da Allah ba, ya cire su ya canza wa'ansu don kasa ta ci gaba. Wannan shine dan ra'ayi. Allah ya sa ku tashi lafiya.
To aman Alhaji Umar Musa daga jihar Neja, mun gode da wannan ra'ayin naka, mun gode, sai anjima. To yanzu kuma za mu je birnin tarayya Abuja, jihar Kano. Assalamu alaikum, da muke magana daga Kano? Da wa muke magana?
Ina magana da Alhaji Lawan Mai Wada Bebeji.
To muna jin ka Malam Mai Wada.
A ni a ra'ayina ina son a ce dukkan ministoci ne domin duk sun zama aikin su ne a kasar nan, ko ba taimakon Buhari suke ba. Domin ya kamata a dawo.
dukkan sa kace malam mai wada duka ministocin ko wasu daga cikin su
a to ai daga cikin kashi in ka kasa ministocin nan kashi hudu kashi uku duk bare kirki bare tsiraru ne sai abadu goyen baya ya share su kawai kawo wanda zasu ke maka mutum guda da mulki da duk dogon kasa zasu ke maka
to malam mai wada kenan daga Kano mun gode yanzu kuma bari mu je Nasarawa. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Nasarawa?
Na kuna magana da Alhaji Baba Ali Anguli, jihar Nasarawa, kuma local government.
To, Alhaji Baba Ali, muna jin ka.
Eh, shawarar zan bayar kan ministoci na annaza ana Ahmad Buhari da ke cike da su yanzu nan gaskiya ya kamata ya duba wannan sun aikin gaskiya da ba su wani mataki ba canja su. Don gaskiya mutalaka muna cikin damuwa. Assalamu alaikum, Allah ya zama lafiya.
To amin amin, mun gode Alhaji Baba Ali daga jihar Nasarawa da wannan ra'ayi naka. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin kuna gani akwai buƙatar shugaba Muhammadu Buhari yayi kuskure ma ko kuma garan bawul a majalisar ministocinsa? Mun samu wani kira daga Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Maryam Dauda sunana, Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawu Kaduna, Najeriya.
Alhaji Musa Garo, kana lafiya? Menene ra'ayinka?
Lafiya alhamdulillah. Ai ya kamata da mu tildawo wafalan Muhammadu Buhari shugaban kasa yayi kokari ya garan bawul a wannan ministocin nashi. Duk abin da ya san za a yi wanda zai kawo ƴan siyasa da su taimakawa a wannan gwamnatin tashi, a tafi tare talakawa ta gane cewa gwamnatin Baba Buhari ta taba ga musu abin alkhairi, shi ya kamata yayi. Amma wannan al'amari komai ya riga ya tsaya cik, wannan ba sa ba shawara ta gari. To kiran da muke ga shugaban kasa ya kamata ya garan bawul akan wannan al'amari domin a gurin tare a tsira tare. Alhaji Musa Garo, nagode Maryam Dauda, na attack lafiya.
To Alhaji Musa Garo, ma mun gode da ra'ayinka. Bari mu sake komawa jihar Neja. Assalamu alaikum, da wa muke? Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
A kina magana da Sabi Ibrahim Silaja.
Sabi wa Ibrahim Silaja?
Sahabi Ibrahim Silaja.
Sahabi Ibrahim, to muna jin ka.
Yawa, to mu dama abin da muke so mu tattauna akan shi akan maganar mutane da aka taba saki aka yi mutane ɗan Boko Haram ɗan matan nan. Wannan an kace maciji ne ba a kare kansu ba, saboda mutum ɗaya yana iya ganin damar mutum dubu a cikin mutane nan da aka to kin ga kuma su wa'annan ƴan mata mafi yawanci su riga su ma an kwarai da su akan wannan harba-harba da tarita dandam mai za su shigo kuma a cikin al'umma su addata umma, shi ne muke ganin a nan ma gaskiya gwamnati ta kafa kuskure.
To Mallam Sahabi, game da batun ministoci kuma fa kana gani akwai buƙatar a yi musu garan bawul?
Ministoci ba, to mu wa'annan ministoci ne a matsayinmu na talaka. Wani lokaci ma mu da su da babu su ne ɗaya ne.
To mun gode Mallam Sahabi, yanzu kuma bari mu koma Yobe.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Yobe?
Ina magana da Muhammad Sabo Tosal daga Yobe.
To o Mallam Muhammad Sabo, muna jin ka.
Ra'ayina dai shi ne gaskiya Baba Buhari ya kamata ya cinye ministocin nan,
ya canza su kace koko ya bar su.
Ne dai garin bawun sosai, saboda akwai ɗan cika a cikin wannan gwamnatin nasa. Muna masa fatan alheri, Allah ya ƙara masa lafiya da tsarin gwiwa, kuma Allah ya saki shi a cikin wannan mulkin nasa da yake ciki da gaskiya.
To mun gode Malam Muhammad Sabo Total, kuma a nan za mu dakata da ɗaukar wayoyin, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce akalla mutane miliyan 20 na ƙasashen Yemen, Somalia, Sudan ta Kudu da Arewa maso gabashin Najeriya ke gab da fadawa cikin bala'in yunwa ko ma suna ciki. Annoba tana ɗaya daga cikin dalilan da ta haddasa hakan, amma mafi yawancin bil'adama ne suka haifar da matsalolin ko kuma suka taimaka wajen sa su munanta. A Sudan ta Kudu, rikicin mulki tsakanin shugaban ƙasar Salva Kiir da mataimakinsa Riek Machar yayi sanadiyar yakin basasa tun a shekarar 2013, wanda kuma har yanzu ana ci gaba da rikicin wanda ya jefa kusan mutane miliyan 6 na ƙasar ta Sudan cikin matsananciyar yunwa da ke barazana ga rayukansu. A ƙasar Yemen kuma yakin basasa ya lalata tattalin arzikin su, ya gurgunta harkar noma da kasuwanci wanda yayi sanadiyar tsadar abinci. Mutum miliyan 7 ne suke buƙatar taimakon gaggawa na abincin da zasu ci. Sannan akwai mutum miliyan 10 da kullun suna cikin yunwa. A Arewa maso gabacin Najeriya kuma hare-hare mayakan ƙungiyar Boko Haram sun raba miliyoyin mutane da mahallinsu, wanda yayi sanadiyar rashin noma abinci. Kimanin miliyan 5,200 ne suke fuskantar rashin abinci mai tsanani. Ita ma ƙasar Somalia, fada da tashin hankali da 'yan ƙungiyar Ganika Shirin ta Al-Shabab take gudanarwa na ƙara iza wutar bala'in da jama'ar ke ciki na fari. A dukkan waɗannan ƙasashen hudu, kasar waɗanda abin ya shafa na su bar ƙungiyoyin ba da agaji su samu hanyar shiga don kai tallafi ga mabuƙatan ta ƙara tsananta wahalolin da jama'ar ke ciki. A 9 ga watan Agustan, Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar da bayani mai muni da cewa sakamakon ci gaban rikicin da tashin hankali ya toshe hanyar kai agaji kuma yana ɗaya daga cikin dalilan da ke kawo farin. Saboda haka, Kwamitin Sulhun ya yi kira ga ɗaukacin ƙungiyoyin da ke Yemen, Sudan ta Kudu, Somalia da Najeriya da su ɗauki matakan da za su kawo ba da damar kai taimakon da zai amfani jama'a. Haka kuma Kwamitin na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ƙalubanci ƙasashen duniya da su taimaka wajen shawo kan wannan bala'i ta hanyar ba da gudunmuwa mai tsoka. Matsalar fari matsala ce da ke da alaƙa da samun ingantaccen zaman lafiya da tsaro, in ji jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley, wacce ta ƙara da cewa a dalilin wannan bayanin, Kwamitin ya tabbatar da dangantakar rikici da fari ƙarara. Wannan bala'i ya faru ne a sanadiyar rigingimin da mutane suka haifar, wanda ya sanadiyar da jama'a suke mutuwa saboda yunwa. Dole kwamitin sulhun ya nemi hanyar samun abinci da sauran abubuwan more rayuwa domin taimakon waɗannan yankuna, kuma dole mu ƙalubalanci gwamnatoci da sojoji da ke hana ziyartar wannan wurare. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana muku manufar gwamnatin Amurka.
A gaida Safinatu Sarisu Dangi a nan birnin Washington DC, agogonmu na ci a karfe 5 saura minti 2 kafin mu yi sallama da ku ga labarai amma a takaice.
To a yau Talata, shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da uwar gidansa Melania Trump sun isa jihar Texas Karo na farko domin ganewa idanunsu barnar da ambaliyar ruwa ta yi a jihar a daidai lokacin da ake ci gaba da tafka ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a yankin. A yau Litinin, wata tawagar shugabannin ƙasashen Turai da na Afirka suka amince su fitar da wani tsari na tantance 'yan gudun hijira da ke neman mafaka a Turai daga ƙasashen su na asali da ke Afirka ciki kafin su fara tafiyar da za ta jefa rayuwarsu cikin hatsarin ƙetare tekun Mediterania. A safiyar yau Talata, Koriya ta Arewa ta gudanar da gwajin makami mai linzami wanda ya ƙetare ta sararin saman ƙasar Japan, wanda masu fashin baki suka kwatanta da irin wanda ƙasar ta fara barazanar gwadawa da take cewa zai iya kaiwa wani yanki na ƙasar Amurka. Lamarin da ya haifar da mayar da martani 'yan ƙasar ta Japan da sauran shugabanni. Wannan ƙunar baƙin wake ya halaka aƙalla mutane 5 da kuma raunata wasu guda 9 a wajen wani banki da ke Kabul, babban birnin Afghanistan.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki maɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Jarmai da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, da injiniyanmu Mr. Patrick, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.